Yeah. hadithin qudsi kuwa ta yu ya zama to an ruwaito shi da ma'ana domin shi hadisi ana iya ruwaya shi da ma'ana amma alqur'ani baka cewa Allah madaukakin sarki ya ce kaza fi ma ma'anal aya kamar yadda ake cewa fi ma ma'anal hadith ka kawo shi da ma'ana sai dai ka kawo aya yadda take ko kuma ka faɗi ma'anar ta ta kawai amma hadithin qudsi kuwa zaka cewa Allah ya ce sai ka kawo ba lafazin ba na ainihin abinda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ka kawo shi bil ma'ana ya halatta kai riwaya da ma'ana da hadithul qudsi da alqur'ani da ma hadisi wanda yake ba qudsi ba duk daga Allah take wahayi ne domin duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wahayi ne daga Allah kamar yanda yazo a cikin sifar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan magabata kamar yanda yazo a cikin littafin sunna abinda yaji shi zai faɗa wato abinda ake masa wahayi shi zai faɗa shi sa kaga in yazo koyar da addu'a ta sunna in kare in wajen addu'a ka kawo ma'ana sai ce a kamar yadda ya koya wa al-Bara'u ibn Azib addu'ar bacci a ƙarshe inda yake cewa amantu bi kitabikal ladhi anzalta wa bi nabiyyikal ladhi arsalta Bara'u ibn Azib sai ce amantu bi kitabikal ladhi anzalta wa bi rasulikal ladhi arsalta yace la wa bi nabiyyikal ladhi arsalta kaga dai zaka canja ar-rasul da annabi ko to amma da ya canza da yake lafazi ne na addu'a wato addu'a wanda yake abu ne wanda yake na wahayi daga Allah madaukakin sarki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ta'ala kaje ba haka zaka ba ka fadi shi kamar yanda lafazi ne yake a wannan yake cewa wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima yuhibbu wat tawfiq lima yuhibbu wa yarda lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbuka Allah addu'ar jinjirin wata shin wannan mutun zai yi ne a ya daga kai sama zai yi ta ne ko kuma sai wata yana sabo in mutum ya faɗa sau ɗaya shi kenan ya yi koko kullum ne ya ga wata a in wata yana sabo da jinjirin wata ne ake na jinjirin wata yayin da ka ganshi fitowarsa ta farko shine za ka yi wannan addu'a ba wai koyo shine ka dace ka ga wata za ka yi wannan addu'a ba ranar da ka gani ranar da ka gani so wannan addu'a sai gobe wannan yake idan mutum ya kasance a halin tafiya kuma ya bi sallar jami'i to zai cika ta ne ko zai sallama kafin limami sannan idan mutum ya mutu alhali ana bin sa bashi to bayan an binne shi shi wanda yake bin sa bashi ya ce yaya ce shin yaya ko wannan dangane a tambayar farko ta ne sallar jami'i wanda yake a halin tafiya ya bi sallar jami'i zai cika ne ko kuwa zai sallama zai cika saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sanya liman domin ai koyi da shi amma zai cika ne idan ya samu raka'a daya ko sama da haka tare da liman domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah wanda ya samu raka'a daya ta sallah ya riski sallah saboda haka idan ka zo ka samu raka'a daya ta sallar la'asar tare da liman mazaunin gida kai kuma matafiyi ne ka samu sallar la'asar a bayan liman sallar la'asar a bayan liman raka'a hudu ce tunda sallar sa raka'a hudu ce ya lazimce ka hukuncin wannan sallar dole ka bi shi in yayi sallama sai ka tashi ka kawo raka'a hudu amma idan ka same shi bayan ya dago daga ruku'u baka samu raka'a ko daya ba kenan to in ya sallama sai ka kawo raka'a biyu domin baka samu hukuncin sallah ba sallar ka sai ta zama to ta kasaru sai ka ku suka je kai raka'a biyunka amma in ka same shi a farkon sallah tare da shi in yi raka'a biyu to haka za ka bi shi ba za ka yi sallama kafin shi ba sabanin waɗansu malamai wanda yake duk aqwal ne a mazhabin Shafi'iyya waɗansu suka ce in yi sallah in ya dago zai tafi raka'a ta uku kai zaman ka ka jira shi in ya zo sai ku sallama tare waɗansu kuma suka ce ma kai sallama ka rabu da shi ka gama taka to kaga wannan shine ainihin saba ma liman haka zalika ma ka zauna din ana ta sallah ta kuma kana zaune kaga saba ma liman ne gashi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala taftalifu alaihi kada ku saba ma to saboda haka idan mutum ya bi liman shi matafiyi ne a sallar amma kuma sallar liman mai cika sallah ne sai ya cika sallah kamar yanda yake yi ba zai yi raka'a biyu kawai ya kyale shi ba a in ta ko ta biyu karshe ce in dai ka ko ta ko da ɗayan karshe ce in ta ɗayan karshe ce ba zai ce biyu zai ba in ta biyun karshe ce ba zai ce biyu kawai zai ya kyale shi ba domin ya samu hukuncin sallah shi yasa saboda hadisin man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah wanda ya samu raka'a ta sallah ya samu hukunci ya samu sallah faqad adraka as-salah ya samu sallah abubuwan da ya samu lokacin sallah ya samu hukuncin sallah ya samu falalar sallah ya samu wajibcin yin sallah abubuwa guda hudu faqad adraka as-salah kamar yadda Ibn al-Barr ya bayyana su na ma'anar wannan hadisi hukuncin sallar shine idan sallar ta zaman gida ce ya samu hukuncin sallar zaman gida in ta tafiya ce ya samu sallar tafiya ta za'a mutum ya buli man da musulman da yake sallar isha shi kuma zai yi sallar magariba eh na gane nace ai ba zai idan kai bi sallah idan kai sallar magariba ce za ka yi ka zo ka shiga ka dauka sallar magariba ake sai ka gane liman sallar isha yake yi sai ka mai da wannan sallar nafila domin hai an sallar ta saba bayan da za a yi magariba ta zama a bayan mai sallar isha domin in ka zauna a raka'a ta uku kace za ka jira shi ki sallama tare ka saba mani ka saba koyi da liman bisa umar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin abi huraira salata tsaliku alaihi saboda haka a cikin irin sura irin wannan in ka shiga da niyyar sallar magriba sai ya bayyana lisha yake yi zaka bi shi yake lisha din sai ka mai da ita nafila in ya sallama in ya so sai ka tashi sai kai sallar magriba sannan kuma kai sallar isha zaka iya yin jami'i din tunda uzuri ne kuma ka zo masallaci dama wannan uzuri ya tabbata wannan ruksa an yi ta ne ga masu sallah a cikin jama'a tunda ka zo masallaci ka taso daga gidanka duk da baka samu jami'in tare da liman ba sallar ta karshe ka samu kuma baka samu farillar ba in aka yi sallama wannan nafila ce a gare ka sai ka tashi kai sallar magriba ka sannan kai sallar isha ka samu jami'i din amma ba zai yiwu kamar yadda kace zaka yi raka'a uku ka zauna ka jira shi har ya sallama ba ba sharadi bane niyyar liman ta dace da niyyar mamu kamar yadda hadisin Mu'adh ya nuna Mu'adh yana sallar nafila masu dunka suna sallar farilla saboda haka ga sabanin niyya babu komai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan to amma irin hay'ar sallar saboda hadisin Abi Hurairah ya ce kada a saba man liman dole ne su daidai a cikin hay'a domin Mu'adh sallar raka'a hudu yake yi lishaci amma da niyyar nafila su ma kuma sallar raka'a hudu suke yi saboda kaga hay'ar sallar bata canza ba amma magariba raka'a uku lisha raka'a hudu ka zo kai magariba a bayan mai yin sallar lisha wannan in banda waɗannan aqwal wanda ma'ana ambata mazhabu shafi'iyya aqwal ne su ma a mazhabu shafi'iyya imamu nawawi ya kawo su a cikin almajmu sune suke halattawa haka zalika an dangana shi ma ga waɗansu daga cikin almajiran imamu malik amma mashhurun mazhabar imamu malik da kuma mazhabar imamu ahmad ibn hanbal da imamu abu hanifa ba za a yi koyi ba a cikin irin wannan hay'atin sannan tambayar ta karshe mutumin da ya mutu alhali ana bin sa bashi bayan an binne shi sai wanda yake binsa bashi din yace ya yafe shin yaya ko yaya ai haƙi ne ba haƙin sa ne ya da iko ya yafe in ya yafe shi kenan yaya ko
a'udhu billahi minash shaitanir rajim laqad sami'a Allahu qawlan ladina qalu سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن
wannan menene wannan suke faɗa to mota FB 2258 ABC ina jin yayi fakin a tsakiyar hanya ko zai mai wani FB 2258 ABC da Allah sai ya taimaka ya je janye ta da kuma ya ce ce wannan BB 909 lambar Nasarawa Kano ita ma ana nema da Allah ne ita ya je janye Allah ta'ala ya ce laqad sami'a Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق الله يجي والله للي يا الله ياجي قول وأن دسكي تشيوا إن الله فقير الله ياجي مغفر وأن دسكي تشيوا للي الله فقيري لتنتني ونحن أغنياء موكوموني موداتا سنكتب ما قالوا الله يجي دسنزام ربوتا أبن دسكفتا وقتلهم الانبياء بغير حق ذاكم مربوطا كشيوار انباوا da suka rinka yi ba da haki ba wa naqulu dhuqu adhab al-hariq sannan mu ce musu ku dandana azabar kunuwa zalika bima qaddamat aydikum wannan azabar kunuwa din da akai muku bima qaddamat aydikum saboda dalilin abinda hannuwanku suka gabatar ne na miyagun ayyuka wa anna allaha laysa biballamin lil'abid kuma gudan kusan cewa Allah ba mai zaluntar bayinsa ba ne wannan aya ta sauka ta bayyana irin wato a mugun wato mummunan wato yadda Yahudawa ba sa ganin girman Allah tare da cewa an ba su littafin Allah tare da abubuwa da suka gani na ayoyin Allah san bani Isra'ila kam atainahum min ayatin bayyana tambayi bani Isra'ila ayoyi nawa mabayyana muka ba su nawa ayoyi Allah ya ba su a cikin tarihin su kuma littafin su cike da yake da shi dukkan biki da Yahudawa suke yi a cikin rayuwarsu, su Yom Kippur, su wane ne duk wanda kake ganin su da sunayen Yahudanci suna faɗa, duk biki ne na tuna wata ni'ima da Allah ya musu lokacin da Allah ya tsira su daga Fir'auna, lokacin da Allah ya saukar musu manna waskalwa, lokacin da Allah ya saukar musu girgije yana tafiya tare da su duk inda suka tafi, da aka saukar musu da At-Taura, da aka tsirtar da su daga cikin daga ruwan Fir'auna, lokacin da suke zaune a rayuwa suke rayuwa tare da mutanen Fir'auna din, mutanen Fir'auna Allah ya jarabe su da tsufa na ruwan tsufa ne ya cika gidajen su, gidajen bani Isra'ila ba abin da ya same su, ya jarabce su da kwaɗi, idan mutum zai idan mutum ya daga cikin mutanen Fir'auna in dai zai ci abu sai kwaɗi ya faɗo ya shiga bakin sa, banda bani Isra'ila, da za ka zo kifi zai dauki abincin bani Isra'ila ba zai zama kwaɗo ba, amma daga yazo zai ya kai bakin sa sai ya zama kwaɗo, duk sun ga wannan da ruwa din ruwan mutanen Fir'auna, ruwan kifi yun mabiya mutanen Fir'auna ya koma jini, amma banda na bani Isra'ila, inda za ka je gidan bani Isra'ila sai ga ruwan su gare gare, amma idan dan kabilar Fir'auna ya ɗebi wannan ruwan yana ɗiban su sai ya koma jini, duk wannan sun ga waɗannan ayoyi din, duk sun ga waɗannan ayoyi din, ayoyi nawa ne suka gani, amma basu ba ka ganin girman Allah kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ma qadarullaha haqqa qadri, basu girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba, to sai su ne suke faɗa, Allah yake ya ji magana, wannan jin Allah abu ne wanda yake sananne, su ma sun sani cewa Allah yana jin komai domin suna tabbatar da sifofin Allah, amma maqsudi da wannan shi ne wato ba su tsoro, tahdidi cewa abinda kuka faɗa kenan to Allah ya ji. Wannan ayar an ce Sayyidina Abubakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi wajen Yahudawan Banu Qainuqa ya kira su zuwa ga addinin musulunci, da Sayyidina Abubakar ya je sai ya haɗu da wanda daga cikin malamansu wanda ake ce masa Finhas ibn Azawra, Finhas yana ta bayani, Sayyidina Abubakar yana zuwa sai ya same shi sai ya ce masa ya Finhas ka ji tsoron Allah, ka bi tsoron Allah ka musulunta, ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad shi ne annabin gaskiya da ambatonsa yake cikin littafanku, don haka ka daina girman kai ka zo ka musulunta, sai ce ni ina ruwana da shiga addinin da ubangijinsa fakiri ne, domin abinda Muhammadu yake ce muku shine cewa Allah ya ce manzal ladhi yuqridullaha qardan hasana, wa zai ba mu Allah bashi kyakkyawan bashi, tunda har ya zamanto ubangijin Muhammad neman bashi yake, kaga fakiri ne mu kuma wadata ne ba mu bukatar sa, wato ta'aridi yake da wannan magana, kaga magana Allah ta'ala yana cewa alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wanda za su ji magana sai su ji mafi kyawun fassara, mu'minai da suka ji wannan magana, ka ji irin Abu Dahda da ya ji wannan aya ta sauka sai ya ce ya Rasulallah Allah yana son mu bashi, ya ce eh Abu Dahda, sai ce to lambuna wanda nake zaune a ciki da ni da iyalina na bayar da shi bashi fi sabilillah, na bayar da shi bashi ga Allah, ya koma gida ko shiga cikin lambun bai bayyace ya Ummu Dahda matar sa, kina ce fito da ke da yaranki na ba mu Allah bashi, take madalla da wannan bashi naka, to kaga su masu gaskata Allah kenan, su ji magana su kuma kyakkyawan fassarar sa, masu kafirci ku a cikin zukatansu, masu gustazato ga Allah wanda ba sa ganin girman Allah sai suka ce au ubangijin nasu ma fakiri ne, wai ne ma yake daga wajen, bayan sun san cewa ƙarya suke yi, sun san Allah ba fakiri bane, sun san Allah mawadaci, amma sun faɗa ne domin kawai su bayyana kafirci, domin wato bayyana rashin ganin, wato rashin imani da rashin ganin girman Allah, to Finhas yana faɗan wannan maganar Sayyidina Abubakar sai ya shirara masa mari ya fushi saboda Allah, sai Finhas ya fashi kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abubakar ya je sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Abubakar me yasa ka bare shi, ya ce ya Rasulullah ga abin da yake, sai Finhas ya ce ƙarya yake ba haka na faɗa ba, ni ban faɗa ba, sai Allah ya saukar da wannan aya ta gaskata Sayyidina Abubakar, ya tabbata kafiri makareci. To Allah madaukakin sarki yayi ban tsoro gare su, yace Allah ya ji maganar su. To sanattu ma qalu, abinda suka faɗa da sanu za mu rubuta shi, ma'ana za a ce wa mala'iku su rubuta shi. Wannan shi ma ban tsoro ne cewa ranar alkiyama za su ga magana, za a nuna musu iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba, karanta littafinka ka ita kai makanka hisabi. Lazimin rubutun hisabi, ai ma'ana za mu yi musu hisabi akan abinda suka faɗa. Me hisabi a tsiye ka, me yasa kace ma Allah, me yasa kace Allah ya faɗi wannan magana, me yasa, menene, me yasa, me baka san girman Allah ba, kuma a gaban Allah da kuma gefanka hagu da damanka babu komai sai wutar jahannama. A lokacin da za a yi mutum hisabi, to shine ma'anar sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya, kuma za mu rubuta kisan annabawan su da suka yi, kisan annabawa da suka yi bi ghairi haqqin, ba tare da haƙƙi ba. To su sufin has, ai ba su kashe annabawa ba, ba su kashe annabawa ba. To a nan wajen akwai fuskar biyu, imma Allah yana cewa ai ba tsun waɗannan sun yi wato irin magana ta wannan kafircin, ai magabatansu su ma dama dukkan wajjaci al'adarsu ɗaya, haka su ma magabatansu suke, magabatansu haka suka rinka kashe annabawan Allah. Babu wanda suke masu zalunci irin masu kashe annabawa. Yahudawa sun kashe annabi Yahaya, sun kashe annabi Zakariya, sun kashe annabi Amiya, sun kashe annabi Ashiya, duk sun kashe su. Sun yi ƙoƙarin kashe annabi Isa, Allah ya tsartar da shi. Sun yi ƙoƙarin kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka su abinda magabatansu suka yi, su waɗannan na yanzu suna nan akan abinda waɗancan suke. Saboda haka shi yasa sai Allah ya haɗa su ga baki ɗaya akan cewa kamar su ma sun yi aikin. To dama wannan ita ce sunnar Allah, kamar yadda ya zo a cikin hadisin da Abu Dawud ya ruwaito, hadisi ne hasan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza umilatil khati'atu fil ard kana man ghaba anha faradiyaha kaman shahidaha wa man karihaha kana kaman ghaba anha. Idan aka aikata mummuna, aka aikata laifi a bayan kasa, to duk wanda ya ga an aikata laifin amma kuma ya ƙi shi bai yadda ba, to kamar wanda bai yi ba, kamar wanda ba ya a gabansa ba, kamar wanda bai gani ba. Amma wanda bai gani ba amma kuma ya yadda, ya ce ai abinda aka yi daidai ne, to kamar na habaraha, kamar shi ma da shi ake. Wanda ke irin wannan kaga tana faruwa. Ta haka ne za ka ga mutum ya je ya aikata aiki, ya gani a cikin littafin ayyukansa ya aikata ayyukan mummuna, shi kuma bai san lokacin da ya ba. Ba wani abu bane saboda an aikata mummuna ya zo ya ce ka ji abin da waɗansu suke almuri, ka ji almuran bayi, ya suna burge shi ya yarda da abin da suke, to sai shi ma sai a rubuta masa ya yi wannan. To su ma waɗannan haka ne, ba su halarci kashe annabawan da aka yi ba, amma suna ganin abin da aka yi daidai ne, suna ganin su annabi Yahaya da su annabi Zakariya ba annabawan Allah ba ne. Saboda haka abin da magabatansu suka yi daidai ne. Ko kuma da fassara ta biyu wannan ma'ana ita ma kuma tabbatacciya ce, har yanzu ai suna kashe annabawan, kisan annabawan har yanzu suna yi. Yahudu banu Qaynuqa, Yahudu banu Nadir, su suka fara wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wajensu domin neman taimakonsu a kan biyan diyar wani daga cikin waɗanda suke cikin alkawarin taimakekeniya da juna da musulmi. Yana zaune ƙarƙashin wani bango, sai Yahudawan banu Nadir suka ce ba za ku samu dama irin wannan ba, gashi nan a ƙarƙashin garinku ku samu wani ya je ya ɗauki dutsen niƙa ya hau sama ya sake shi a kansa ya faɗi ya kashe shi duk ku huta. Sai mala'ika Jibril ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam, kawai sahabbai suna zaune kawai sai zaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe, sun ɗauka ko zai je wani biyan buƙata ne ko wani abu, kawai ya tafi ya koma Madina. Sai da tukuna sa'adu aka ga ya daɗe bai zo ba, sannan aka tashi ana tambaya, sai wani da sayyidina Abubakar suna tambaya, sai suka ce ai an ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusan shiga Madina. Sannan suka bi shi suna zuwa, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai shirin yaki, banu Nadir sun haƙinci Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a je ai musu takunkumi. shine aka dalilin tabbanin nabiyar daga Madina kenan, saboda aka kaga sun yi niyyar kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na Khaibar wata mata da hadin bakin su ta sanya guba a cikin akuya, a cikin naman akuya da aka gasa aka kawo, wai an kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam abinci, an san cewa a cikin abinci Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin naman karfata, ta zuba gubar mai yawa a karfata aka kai ma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana ci yace wannan akuyar ta gaya mun cewa an sa guba a cikinta, wani daga cikin sahabbai wanda ya saurin ci nan take mutu, to bai kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, saboda wallahu ya asimuka minan nas, Allah zai tsare ka daga mutane. Amma kaga wannan ai kokarin kisa ne, kisa ne ga annabawa, saboda haka Allah yake zai rubuta wannan. Wato kafircin nasu bai kawai tsaya akan wato yi ma Allah da zagin Allah ba, da hadda ma kuma wato kashe jakadun Allah tabaraka wataala, manzannin Allah, kuma bi ghairi haqq, ba tare da wani haƙƙi ba. Wato wannan ba yana nufin cewa akwai abin da zai sa a kashe, akwai haƙƙin da zai sa a kashe annabi ba, ai wato kashe annabin salin alin haka kawai aka kama shi, ba wani laifi aka kashe shi, domin wato a mugusta abinsu ne, ba wai cewa akwai wani kisa da za a yi ma annabi da haƙƙi ba, da cewa suna kashe annabawa ba da haƙƙi ba, ba wai yana nufin kan cewar akwai kisan da yake za a yi ma annabawa da haƙƙi ba, a'a, an kashe su ba tare da sun yi laifin komai ba, idan kawai sun yi kira da ya zuwa ga Allah, kuma suna kira ya zuwa ga yin adalci tsakanin mutane, don haka ne aka kashe su. Saboda haka shi ya fi muni, kuma shi ya fi zalunci. Sannan Allah ta'ala ya ce wa naqulu dhuqu azabal hariq, mu ce musu ku ɗanɗana azabar ƙonuwa, wato ma'ana azabar wutar jahannama mai ƙuna ce, tana ƙona kamar inda Allah ta'ala ya ce yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, wato idan mutum ya sha sabo, idan ƙunar azabar jahannama tana zagon yadda abin da ke cikin ciki da kuma fata, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab, ko yaushe ya zamanto kan cewar wato fatar tasu ta gama ƙonewa, ta gama cinyewa, sai Allah ya musanya musu wata fatar bayan wannan fatar domin su ɗanɗana azaba, yace azabar ƙonuwa. Allah ta'ala ya ce wannan saboda abin da kuka kaddamar mu kawo kanku ne, kuma Allah maɗaukakin sarki ba mai zalunci ba ne ga bayi, nan an kawo sigar zallam, laysa bi zallam, az-zallam sigatul mubalagha ce ta az-zalim, wato Allah ba mai yawan zalunci ba ne, wannan ba wai yana nufin kan cewar yana wani ɗan zalincin kaɗan ba, yawan zalunci ne bayan, a'a, Allah maɗaukakin sarki baya zaluntar bayi ko da mai ko da ƙwayar zarra. Wa in taku hasanatan yuba'a, inna allaha la yadhlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yuba'ifha, Allah baya zaluntar ko da ƙwayar zarra ce, da kuma inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun, Allah baya zaluntar mutane shay'an wani abu, komai kankantar sa, wannan na kira ce fi siyaqin nafi. Na'am.
Alladhina qalu inna allaha ahda ilayna alla nu'mina bi rasulin hatta يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير،
جاءوا بالبينات والزبر،
جاءوا
Allah ta'ala yace alladina qalu inna Allah ahida ilaina, Allah ya bayyana halin waɗannan makaryata masu kiro ma Allah ƙarya, yace sune waɗanda suke cewa inna Allah ahida ilaina, Allah yayi mana wasiya tun gabanin da, Allah nu'mina li rasul, cewa kada mu bada gaskiya da wani manzo, hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar, hatta ya zo mana da wato sadaka ta hadaya wadda aka yi wadda wuta za ta wuta za ta sauko daga sama ta cinye ta. Idan annabi ya zo mana da wannan, to wannan shine annabin da zamu bada gaskiya. Ai wato suka ce aya ɗaya ce kawai zamu yadda da ita, duk wata aya da aka kawo zamu yadda da ita ba, to da suka yi ma Allah ƙarya akan cewar Allah ya yi wannan wasiya bayan kuma Allah bai yi wannan wasiya ba, sannan kuma suka faɗi abinda suke so su yi amfani da shi domin su bice sauran ayoyi na annabawa. Allah maɗaukakin sarki ba wani manzo face ya ba shi aya. Wannan suna ishara ga abin da yake a al'ada a cikin Bani Isra'ila. Idan mutum ya yi sadaka ko mutum ya yi laifi aka rubuta masa, domin mutum ya yi laifi sai ya je kofa, in ya zo gida shiga gida sai ya ga an rubuta a jikin bangonsa ga kafarar wannan laifi. To idan ya zo ya kaddamar da wannan kafara, to sai wuta ta sauko daga sama sai ta kona wannan, to wannan alama ne cewa Allah ya karɓa. In ko wuta bata sauko ba, to wannan Allah bai karɓa ba. To sai suka ce ai manzon kawai da Allah ya ce mai dada shi wanda zai zo da mana da irin wannan, wanda zai zo mana da irin wannan shine kawai za mu yadda da shi. Bayan ko Allah maɗaukakin sarki kowane annabi ya bashi aya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min nabiyyin minal anbiya illa wa qad utiya minal ayati ma mithluhu ma amana alaihi al-bashar, babu wani annabi daga cikin annabawa face Allah maɗaukakin sarki ya bashi ayoyi da za su sanya da kutankucin wannan ayar mutane za su yi imani. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innamal ladhi utituhu wahyun awhahu Allahu ilay fa arju an akuna aktharuhum tabi'a, ni ayar da Allah ya bani wahayi ne da Allah ya yi wahayi a gare shi, ya yi wahayi da shi a gare ni, dan haka ina fata na zama to dinnafi su mabiya shi, da domin ayar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ta kare da rayuwarsa ba, har bayan rayuwarsa kullun qur'ani karanta shi ake haskaka zukata yake mutane imani suke da shi. To Allah ta'ala sai ya musu raddi cewa qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati, ce ne musu manzani ai sun zo muku kafin ni, kafin zuwa na da ayoyi mabayyana, da ayoyi mabayyana, wa bil ladhi qultum, sun zo muku ma da abinda kuka faɗa, wannan abinda kuka faɗa din cewa a kawo sadaka ko kafara ko layya wanda abinda zai nuna alamar ta karbo a wajen Allah wuta ta sauko daga sama ta cinye ta, manzani sun zo muku da wannan abin da kuka faɗa din. To Allah ya ce falima qataltumuhu, me yasa kuka kashe shi, in kuntum sadiqin, in ku masu gaskiya ne akan cewa bin Allah kuke, bal wannan dalili ne akan cewa su dai tsinannu ne kawai, tsinannu ne ba mabiya annabawa ba, domin ga annabawan sun ce ba za mu yadda da annabi ba sai wanda ya zo mana da wannan. To Allah ya ce ai annabawan sun zo muku da wannan din, me yasa kuka kashe shi, inda gaske ne kuma biya annabawa ne. Saboda haka rashin yadda su da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai dan bai zo musu da aya ba, dan dai kawai yi ma Allah maɗaukakin sarki tawaye ne, saboda haka tur da abin da suka aikata. Daga cikin ayoyin da aka zo musu da shi shine wanda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana, walaqad atayna bani isra'ila tis'a ayatin bayyinatin, walaqad atayna musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'ila idh ja'ahum fa qala lahu fir'aunu inni la'adhunnuka ya musa mashhura, ayoyi tara bayyanannu sandan annabi Musa sun ganshi da hannunsa da zai sa a cikin karkashin a cikin hamatarsa ya fito yana kyalkyali da dukan teku ya tsage su shiga su wuce, Allah ya nutsar da Fir'auna da girgije da zai taso ya lullube su, da jinsu da suka yi na zancen Allah sun ji Allah yana faɗa ma annabi Musa yana zance da shi, da almanna wa salwa suna yawo a cikin sahara ba noma ba kanti ba so ba komai, amma idan yamma ta yi sai abinci ya saukan musu ɗan shila, in gari ya waye darɓa ta saukan musu wani irin ruwa kamar zuma, haka suka yi in arba'ina sana shekara 40 suna yin wannan duk sun ga wannan duk wannan ayoyi ne sun gani kuma suna bikin su a cikin rayuwarsu har yanzu bani Isra'il har yanzu a daular Isra'il babu abinda ake yi irin kiyaye bikin su hatta wanda suke zauna a America sun san wannan yan America ba wanda yake siye mun hutu saboda za su yi hutun Kirista za su yi hutun Yahudu musamman yan garin New York inda Yahudawa suke da yawa duk yawanci hutun da ake yi na bikin tuna wata ni'ima ce da Allah ya musu to ayoyi nawa ne Allah ya ce manzanni sun zo muku da ayoyi mabayyana da kuma abin da kuka faɗa me yasa kuka kashe su su waye suka yi tarihin kisan annabawa a cikin tarihin banil bashar Yahudu to sannan Allah madaukakin sarki irin laifi yayi tafliya ya kwantar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankali yace fa in kadzabu idan sun ƙaryata ka faqad kudiba rusulun min qablik kada ka damu manzanni gabanin ka su ma an ƙaryata su ba kai ne na farko ba ai wannan ita ce al'ada azzalimai wannan ita ce hanyar su duk al-kufru millatun wahida hanyar su daya masu kafirci da Allah da ƙaryata manzannin Allah sallallahu wasallamu alaihi ba wai ƙaryata manzannin Allah suke ba saboda cewa manzannin Allah ba su bayyana ba su zo da aya ba ko sun kasa bayani ko kuma hujjar su bata bayyana ba hujjar su ta bayyana waɗannan manzannin ja'u bil bayyina sun zo da ayoyi mabayyana ai hujjoji na hankali da hujjoji waɗanda suke na nakali wanda za a kawo su wazzubur sun zo da littattafai al-mazbura ay al-makhsuta wanda ake rubutawa wanda daga cikin su akwai irin su zabura annabi Dawud az-zabur az-zubur shine jam'u zabur ay al-zabur ma'anarsa al-makhsut wanda aka rubuta wanda ba wanda zai iya zuwa da su in ba manzannin Allah ba kamar yanda al-Qur'ani ba wanda zai iya zuwa da shi in ba annabin Allah ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya zamanto shi yasa al-Qur'ani ya zamanto gagarumar da shi ba zubin waka ba shi ba zubin huduba ba shi ba zubin zance ba shi ba zubin hikima ba shi ba zubin zaurance ba ba shi da wani abu da ya kama da shi babu kuma wanda zai iya kawo kamar sa in kace za ka kawo gwaninta sai dai kai shi sai dai kai waka ko kai huduba ko kai zube prose ko kuma kace za ka kawo maganganu na hikima dan adam ka ce kaza to ina gare ka ga kaza irin maganganu na hikima irin su aya ghafilan wal mautu bil qurbi yaqra'u irin wannan abin nan na shi'irin da ake danganawa zuwa ga Ali ibn al-Husayn maganganu na hikima ko kamar irin hikimar Labid ai Zuhair kai a cikin shi'ir din sa to amma al-Qur'ani ba haka yake ba to waɗanda suka zo aka ƙaryata su ma da irin wannan suka zo wal kitabul munir kuma sun zo da littafi wanda yake mai haske mai haskakawa shine at-taura at-taura Allah ta'ala ya bayyana ta cewa littafi ce mai haske inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur Allah ya ce mun saukar da at-taura a cikin ta akwai shari'a sannan akwai haske saboda haka shine al-kitabul munir to duk da waɗannan sun zo an ƙaryata su saboda haka dan kai ma an ƙaryata ka kada ka damu ya rasulullahi dama can Allah ya gaya masa fa innahum la yukadibuna ba ƙaryata ka suke ba sun san cewa kai ba makarici ba walakin az-zalimina bi ayati llahi yajhadun sai dai az-zalimai musu kawai suke da ayoyin Allah saboda haka ba da kai suke ba da ni suke inji Allah kyale ni da su wannan ya isa lillahi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ta'ala yace wannan ita ce tabi'ar su dan haka kada al'amarin su ya baka rai kada al'amarin su ya bata maka rai kada ka damu da sha'anin su kyale su da wanda suke rigimar da shi ya ishe su shine Allah kai ka ci gaba da wato kira da kuma mu'minai ka ci gaba da bayyana musu abinda Allah madaukakin sarki ya gaya musu ka ci gaba da wuta Allah tare da mu'minai kana sanya su a hanya su ko wannan ka kyale su da Allah madaukakin sarki na'am
kullu nafsin zaiqatu al-maut wa inna تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَلَا
kullu nafsin za'iqatul maut, kowace rai mai dandana mutuwa ce, sai ta dandana mutuwa. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama, kuma kadai abinda za a yi muku ranar alkiyama shine a cika muku ladabbakin ku, kowa a cika masa sakamakon sa. Faman zuhziha 'anil nar, wanda aka nisantar da shi daga wuta, wa udkhila aljanna, aka shigar da shi aljanna, faqad faz, wannan ya rabauta. Wa mal hayatud dunya, rayuwar duniyar wanda kuke gani, illa mata'ul ghurur, bata zamanto ba face jin dadin rudi, jin dadin wanda yake a cikin rudi. Wato idan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam madaukakin sarki yace, ya rasulullah, an kareta manzanni gabanka gabaninka, saboda haka waɗannan kyale su da ni suke yi, to in ku da ni suke yi, kullu nafsin za'iqatul maut, za su zo su same ni, shine da mutuwa, kowane rai zai dandana mutuwa. Kuma ka san yayin da mutuwar ta zo, an san makomar, ba inda ake tafiya an mutu illa wajen Allah. In akwai wani waje da za ka je, za ka shiga sai ka nemi inda za ka je, amma in dai ka mutu ba inda za ka je in ba wajen Allah ba. Hanya tanci, one way traffic kenan, ko one way ta dole. To shine Allah, wannan shi ma ya isa narko, kowane rai zai dandana mutuwa, ma'ana za ku zo ku sami kusaju da ni, kowane rai sai ya dandana mutuwa, babu ran da ba zai dandana mutuwa ba. A cikin cewa dandana mutuwa, akwai ishara da ɗacin mutuwa da zafinta, zafin mutuwa. Mutuwa tana da maye, tana da tsanani, sai dai Allah maɗaukakin sarki yakan sauƙaƙe fitar rai, fitar rai ɗin yana sauƙaƙe shiga mumi, amma zafin ciwon fitar rai ɗin, wannan yana ɗaya daga cikin alamomin ma kyakkyawan ƙarshe, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, al-mu'min yamutu bi arafil jadid, mumini yana mutuwa da gumin goshi, da gumin goshi. Kafin mutuwa rashin lafiyar mai tsanani yayi zafi, amma yayin da ran zai fita, sai ya fita cikin sauƙi. Saɓanin mutuwar kafiri, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mutuwar kafiri da munafiki da mujrimi, shine kamar wato ya zamanto ka an sanya an sanya abun nan din tsire, irin abun nan da ake sassaka nama a ciki, a ce naman jikin mutum an yi waɗansu kibbau, kaya an saka jiki, kaya ta karfe a cikin jikinsa, ta kama kowace gaba ta nama, sannan a fincika da karfi, wato kowace gaba ta naman mutum zai zamanto sai ya ɗanɗana wannan zafin fitar ran, shi wanda yake kafiri kenan. Amma wanda yake mumini, annabi sallallahu alaihi wasallam yace fitar ransa kamar yadda ruwa yake kwarara daga bakin salka, yadda yake fita cikin sauki, sulululul hakran, Allah zai fitar da ran mumini. Amma ɗanɗana mutuwa, kowa sai ya ɗanɗana ta, babu wanda yake ba zai ɗanɗana ta ba, sawa'un a mutu a fagen fama ne, ko a ta hanyar hatsari, ko a ɗakin ta, kowa sai ya ɗanɗana mutuwa. To a cikin wannan akwai kuma kwaɗai, akwai kuma wato yi ma musulmi wa'azi da wato kada su ruɗu da duniya, fi zuhudu, su ƙaurace ma duniya. Menene abun jin daɗi a cikin duniya da zai makantar da kai kamanta da Allah, bayan sai lokacin da kake tsammanin ka samu duniyar shi kenan, kuma sai mutuwa ta zo, baka shirya ma can komai ba. Kamar mutum ne yanzu an zo an bashi gida sabo, yana kuma gidan haya, ga gida na mallaka an bashi, amma kuma ya zo ya kama rushe-rushe a gidan haya, yau ya gyara wannan, yau ya yi POP, yau ya canza abinnan menene abin, ya canza furniture, yau ya yi gadin, yau ya yi wannan, amma ga gidansa da aka bashi, wannan kuma gidan waɗansu ne. To kaga kowa ya gaina, kowa wannan zai zamanto abin labarin gari, cewa wannan kuma ya same shi, bai san maslahar kansa ba. To wannan fa shi ne misali, gidan naka na hakika shi ne lahir, amma nan kai ƙoƙari kake ka gyara nan, can ka manta da shi, bayan kuma koyaushe za a ce za a iya ɗaukar ka tafiya. To a cikin wannan akwai faɗaitarwa kan a guji duniya ɗin, a koma ka fuskanci lahira. Shi yasa ne Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa, dukkan wani mutum ko mumini ne ko ba mumini ba, mutuwa ta fi masa. Yace domin in mumini ne, Allah ta'ala ya ce wa ma inda Allah khairun lil abrar, abinda yake wajen Allah shi ne yafi ga al abrar, ga managartan bayi. Duk komai jin daɗin da kake yi, kana mumini din kana jin dadin ga istiqama akan addini sannan kuma ga yalwar duniya Allah ya baka abin nan ya baka yalwa ta duniya da abin da kake so ga lafiya ga ya ga iyali masu faranta rai ga mace mai faranta rai ga dukkan bukatu in Allah ya baka wannan duk da wannan din Allah ya ce wa ma inda Allah khairun min abra abin da yaje yake wajen Allah shine ya fi alkhairi ga waɗanda suke mana jarka in ku kafiri ne Allah ya ce inna ma nulli lahum liyazdadu ithma karin kwana da ake musu don su kara laifi su kara azaba saboda haka gara ma su mutu to a cikin wannan ayar akwai wato good akwai sanya mutum ya gudun duniya gudun duniya a zuciya yake zuciyar mutum ya zama to tana fuskan tana duban lahira gudun duniya akwai wanda yake na wajibi wajibin gudun duniya shine abin da yake zaka guji duniya da idan baka guje ta ba zaka kai zuwa ga sabon Allah idan ka fifita duniya akan bin Allah to wannan ka yin zuhudin da yake wajibi akan ka wannan shine akallan zuhudin da yake wajibi akan ka ya zaman to baka so duniyar ka ba akan ka tozar ta lahirar ka baka so duniyar ka ba akan ka tozar ta lahirar ka yanzu kamar mutum da ya ga ganin haram za ta wuce da yake ganin haram za ta wuce ya harare ta ya funci ko ta kawai ya ci gaba da tafiya kaga wannan bai yi gudun duniya ba wanda yake wajibi ne ka guji wannan haram din domin za ta bata maka lahira akwai kuma gudun duniya wanda yake na kamala ne wanda yake shine zai sa Allah ya so ka yayin da ya zama to kan cewa kai ba san duniya kake ba sai Allah ya so ka in baka san daukaka a duniyar nan sai Allah ya baka daukaka a duniya da lahira in baka son zamantowa kai wani ne a nan duniyar kai mai kaskantar da kai ne a duniya sai Allah maɗaukakin sarki ba ka girman duniyar da lahira domin shi Allah maɗaukakin sarki ya ke yake so ka zamanto mai ƙaurace ma duniya din wanda yake baka damu da wato a fanka mata da taƙa mata da cika idanta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato kuraye guda biyu da aka sake su a cikin garken awaki barnar da za su ba ta kai barnar san dukiya da san alfarma da mukami suke yi ga addinin dan adam dan shi zai sa kai dukkan compromise ga addini saboda kana san abun duniya ko kana san alfarma kana san a ce yau kai ne babu kamar ka kana san idan ka shigo waje duk a dago kai a kai sheka a san cewa ka zo ai announcing cewa ka zo shine san alfarma to wannan su ne suka fi komai halaka kyawawan ɗabi'u na addini waɗanda ake so kuma su ne ya wajaba ka yi zuhudu a kansu shi ne yake wajaba ka ƙaurace musu na duniya ɗin wanda yake idan za su kai ya zuwa ga ɓata maka lahirar ka Allah ta'ala ya ce wanda aka tsirtar da shi aka nisantar da shi az-zuhziha wato aka ɓamɓaro shi aka nisantar da shi daga wuta wato kamar wato ya dankare a cikin tafi aka ɓamɓaro shi aka nisantar da shi daga wuta sannan aka jefa shi cikin aljanna to wannan shine faqad fara ya samu rabauta wannan shine ya rabauta Allah ne yake cewa ya samu rabo Allah wanda ya fi sanin komai yace wannan shine rabo wannan shine rabo shi yasa ne lokacin da aka kashe Hubayb da aka kama shi shahidi na farko da aka kashe shi lokacin da aka harbe shi da kibiyar tana samun sa yace fustu wa rabbil ka'aba na rabauta da ubangijin ka'aba tunda ya an kashe shi a cikin imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba an yuzahzaha anin nar wa yudkhala aljanna فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر ولياتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه yace duk wanda yake so a bambaro shi a nisantar da shi daga wutar jahannama a shigar da shi aljanna to lalle ya tabbatar mutuwa ta same shi alhali yana imani da Allah da ranar lahira kuma ya zo wa mutane da abin da yake so su ma su zo masa abin da kake so mutane su yi maka na kirki to kai ma kai musu na kirki wato bayan imani da Allah shine ka kyauta tsakaninka da mutane kamar yadda kake so su kyautata maka to ka kyautata musu ka zauna lafiya da mutane in banda haka duk yawan sallarka duk yawan azumin ka in kana cutar mutane wallahi sai kai mutum wuta zai shiga in kana cutar mutane an ambaci mace ne yawan sallah ne yawan azumi amma tana cutar makwabtanta annabi sallallahu alaihi wasallam yace yar wuta ce aka ambaci wata ba ta da yawan sallah ba ta da yawan azumi amma mai kyakkyawar dabi'a ce kowa sai cewa yake wance ina ga irin wance saboda hali na gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yar aljanna ce saboda haka kai mutuwa ta zo maka ma'ana ka tabbata akan imani da Allah da ranar lahira kada ka tarkada ka kuskura kai sake imanin ka salwanta ka rasa imani sannan kuma kada ka kuskura kai sake dabi'ar ka ta canza ka zama mai mugunta dabi'a mai munanawa mutane kai musu abin da kake so su yi maka kowa yana so a girmama shi to ka girmama su kowa yana so a darasta shi ka darasta su kana so a yi maka adalci kai musu adalci kana so a yi maka ihsani kai musu ihsani duk abin da kake so a yi maka wannan ya zama mizanin ka wannan ya daga cikin jawami'ul kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana daya amma mai tarin ma'ana mai yawan gaske munasabar ta kenan ta dace domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake so yayi wannan fawzi din da Allah ya faɗa a bambaro shi a nisantar da shi daga wutar jahannama a sashi a cikin aljanna to ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace din sannan Allah yace wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ita rayuwar duniya wato bata zamanto ba face jin dadi wanda yake na rudi domin rudi ne saboda kana tsammanin kana jin dadi alhali ba jin dadi kake ba in ba duniya ba ina za ka samu wannan yanzu idan mutum ya san cewa abinci akwai abincin da zaka ci ran da ka ci wannan abincin ran nan pancreas ɗinka za su shiga cikin mushkila ka samu diabetes ka samu ciwon sukari inda ka san cewa wannan abincin zai samu ka ba za ka ci ba amma a lokacin da kake ci daɗin sa kake ji to sai duniya kana rudi cewa daɗi kake ji alhali ku halakar ka ci a cikin halakar ka take kana tsammanin ka taka wani mataki alhali ku a taka wannan matakin a lokacin halakar ka take wannan shine ɗabi'ar duniya Allah madaukakin sarki duk yake gaya mana wannan shine ya san batini shine ya san zahiri shine ya san mu ciki da bai yake gaya mana wannan babu gaskiya kamar irin wannan da wanda ya yarda yayi maka kansa wa'azi da wannan ya huta wanda kuma yaji ya kau da kai ko kuma bai saurara ba to shine wannan zaka cuce shi sai tukuna lokacin da abin ya faru sannan sai yazo ya gane sannan yazo yana yin nadama yana da nasani wal iyadu billah na'am
لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب
tublalun da fi amwalikum wallahi sai an za a jarba ku fi amwalikum a cikin dukiyoyinku wa anfusikum a cikin kayukanku wala tasma'unna min alladhina utul kitab kuma lalle wallahi za ku ji maganganu daga waɗanda aka ba su littafi kafin ku wa min alladhina ashraku daga kuma waɗanda suke mushrikai adan katira za ku ji maganganu masu cutarwa mai yawa masu maganganu wato na bakantawa masu yawa wa in tasbiru idan kuka yi hakuri wa tattaku kuka yi takawa kuka ji tsoron Allah fa inna zalika min azmil umur to wani daga cikin manya-manyan al'amura da ya kamata a zage dantse domin a same su wannan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ne wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat Allah yake wallahi zai mana jaraba da tsoro da yunwa da tawayar dukiya da tawayar rayuka da kuma tawayar abinci to nan ma haka Allah ya ce wallahi za a jarabce kuma bayan ma za a yi muku jarabawa a dukiyoyinku shine da karyewar arziki da rashin samun kudin shiga su shigo talauci wa anfusikum da kuma akan kanku domin wanda ba a jarabce shi da talauci ba zai san ni'imar wadata wanda ba a jarabce shi da rashi ba, ba zai san ni'imar samu ba. To Allah sai yayi wannan, Allah ya ce wallahi bai muku wannan jaraba, lam dinnan lam dinnan tarantsuwa ce, Allah yana rantsewa cewa sai ya jaraba mu. Shi yasa ne al'umma kuma kowa za a yi masa jarabawa gwargwadon addininsa, yayin da addinin mutum ya karfafa sai jarabawar ta karu. Yana daga cikin lutufin Allah, idan addinin ba ƙarfi sai a yi mutum a hankali a hankali, ko shi addini yake karuwa sai jarabawar ta karu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ciwon kan da yake yi ba irin ciwon kan mu bane. Ana sa masa ciwon kan mutane, ana sa masa ciwon kan mutum biyu daga cikin mu, zafin ciwon da yake yi. Domin kowa ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal, mafi wanda suka fi tsananin bala'i sune annabawa, sannan kuma kowa gurgurdan imaninsa, wanda yafi kowa kamantawa gurgurdan jarabawa da za a yi masa. To bayan wannan jarabawa a cikin dukiyoyinku da kawukanku, wala tasma'unna min alladhina utul kitab, kuma za ku ji maganganu daga waɗanda aka ba su littafi, yahudu da nasara, wa min alladhina ashraku, daga kuma mushrikai, adan kathira, maganganu masu cutarwa, saboda magana mai kona tana da zafi, don kona zuciya take. Shi yasa ne Allah madaukakin sarki yace masu yi wa mutane annanimanci, masu yin albuktan, masu yi wa mutane sharri. Allah yake cewa Allah madaukakin sarki yace wutar da za su shiga al-hutama, narullahi al-muqada allati tattali'u 'ala al-afida, wanda daga an sa mutum a ciki zuciya take konawa, saboda kamar yanda suka faɗi magana da take kona zuciya, magana sharri shine adan kathira, dan magana za a gaya maka wata magana za ta hana ka bacci, wanda duka ba zai hana ka bacci ba, amma magana sai ta hana ka bacci saboda kunarta. To Allah yake za a yi muku wannan jarabawa. Wata ran kamar yadda Usama bin Zaid ya ruwaito, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau wani jaki ya sanya masa sirdi da aka kawo daga garin Fadar na Haibar, ya goya Usama a bayansa, wani yana daga cikin tawalin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya hau jaki kuma har ya goyo a kai, kamar a ce ne yanzu ba ka shiga mota ba ka hau a taba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau da ya zo majalisar al-Ansar, ya samu Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, lokacin yana mushriki bai musulunta ba, yana zuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya musu sallama, yana yin sallama Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sai ya dauki rigar sa ya rufe hancinsa, kada ka zo ka fitina mana kura da jakinka, ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka ya kira su zuwa ga musulunci, ya karanta musu Al-Qur'ani. Abdullahi ibn Ubay sai ya ce wannan maganar da kake ya kai wannan mutum, ayyuhal mar innal ladhi taqulu la hasan, wannan magana da kake faɗa yana da kyau, to amma idan gaskiya ne kada ka rinka zuwa majalisin mu kana gaya mana, wanda ya zo wajen ka shi ka je ka gaya masa, amma kada ka rinka zuwa wajen mu ka kyale mu. Abdullahi ibn Rawaha yana wajen yace ya Rasulullah ka zo ka gaya mana, sai abin ya zama to rigima tsakanin musulmi, tsakaninsu da wato, domin akwai Yahudawa, akwai mushrikai, akwai musulmi, akwai munafikai, sai abin ya zama to rigima. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya raba rigima, yana ta kokarin cewa ai shiru har dai ya zama to mutane aka nutsu. To sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karasa wajen shugaban kabilar su Abdullahi ibn Ubay din Sa'ad ibn Ubada, da ya je Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa, ce kaga abinda Abu Hubab yake faɗa, ya faɗe shi ya ambace shi da alkunyarsa, ya ce ya Rasulullah kwantar da hankalinka kada ranka ya ɓaci akan sha'aninsa, ya ce wallahi kafin zuwanka mun haɗu mu mutanen wannan gari na Madina za mu mai da shi sarki, har mun yi masa tambu, za a ɗora masa tambu da rawani a kan cewa shi ne sarkinmu, sai gashi Allah ya kawo mana hasken da ka zo da gaskiyar da ka zo da ita. Saboda haka wannan sai ya makure shi da fushi, yake ganin kai ne wato ka ɓata masa abin nan katinsa, da ba don haka ba da ya fito. Saboda haka kwantar da hankalinka. To shine sai Allah ya saukar da wannan aya, yace uke lallashin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To a cikin wannan fadin da Allah madauka, Allah ta'ala yace wa in tasbiru wa tattaqu, idan kuka yi hakuri kuka yi takwa, kun ga dai an sake ambata mana waɗannan abubuwa guda biyu wanda suka gabata a cikin wannan sura, a wajen yakin Uhud da kuma wajen mu'amala da Yahudawa, wajen wato fuskantar kaidin abokan gaban musulunci. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur ana wajha wa in tasbiru wa tattaqu falakum ajrun 'azim, to nan Allah yake in kun yi hakuri wato wannan magana da suke faɗa din kun yi hakuri ku cije a faɗa ka haɗe watattaqu ka tsaya akan bin Allah kada maganar su ta sanya suka ta sanya ka can zaman hajinka kada ta san kada maganar su ta sanya ka ka ƙetare haƙƙin Allah akan su kace a tunda azun haka ne shikenan in sharri ne yawo ba mun iya jamhuri saboda haka a cikin wannan har sai kaje ka wuce iyaka kace kai zaka yi fadan da kanka sai Allah ya kyale ka to a cikin fada ambaton da Allah ya yi na wannan akwai fa'idodi daga cikin fa'idodi da Allah ya ba mu musulmi cewa Allah zai jarabce zai musu jarabawa cewa Allah wato hikimarsa haka ta hukunta domin da haka ne Allah zai bambance tsakanin mumini na gaskiya da kuma wanda yake makarici daga cikin fa'idar wannan cewa Allah madaukakin sarki yana kaddara waɗannan al'amura saboda abin da yake so musu na alkhairi domin ya dauka darajarsu ya yafe musu kurakuransu ya ƙara musu ƙarfin imani ya cika ya ƙarfafa yaqininsu domin Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa dama yayin da ya jaraba su in jarabawa ta zo sai su ce hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima sai su ce wannan shine alƙawarin Allah alƙawarin da Allah da manzonsa suka yi mana kuma Allah da manzonsa sun yi gaskiya wannan sai ya ƙara musu imani da sallamawa da miƙa wuya ga Allah saboda haka a cikin irin wannan jarabawar ai maka din mai ɗacin ka haɗiye ka haɗiye kuma ba wai dan an fi ƙarfinka ba dan dole a'a dan saboda kana neman lada wajen Allah wali rabbika fasbir kai haƙuri ɗin domin Allah wato ka tuna da Allah yayin da kake haƙurin kada a haɗa maka zafin sharrin bala'i da kuma rashin tunawa da Allah kai haƙurin dole ba da a ciki haƙurin ka yi shi saboda Allah to yayin da kai wannan sai Allah ya ƙara maka imani kuma sai Allah ya ɗauka darajarka domin kamar yadda waɗansu daga cikin malamai suke ambato cewa Allah maɗaukakin sarki yakan hukunta ma bawa wata daraja a cikin aljanna aikinsa ba zai iya kaiwa ya zuwa ga wannan darajar ba shi da yawan sallah ba yawan azumi ba abubuwa waɗanda su ba shi da ƙarfi ba shi da ƙwazon yin ayyukan na ibada amma kuma Allah ya hukunta masa sai ya ba shi wannan daraja to sai ya kwararo masa ibtila'i jarabawa mai tsafi kuma ya ƙarfafa shi ya haƙuri a kai sai ya cilla shi zuwa ga wannan daraja saboda haka akwai hikimar Allah a cikin wannan duk yayin da jarabawa ta zo maka duk yayin da wani abu muna ya zo maka ka tuna cewa idan Allah ya so bawan sa ne shi ne yake jarabarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ahabba Allahu abdahu yusib minhu in Allah ya so bawan sa sai ya jarabce shi da musiba ko kaya ce ka taka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba abin da yake samun mumini na wato radadi ko zafi ko wahala hatta kaya wanda bai taka ta face Allah ya yafe masa zunubi ya ɗaukaka darajarsa to da haka shi yasa Allah ya gaya mana wannan domin mu sani saboda yayin da ta zo sai mu shirya sai mu rinka tani cewa to ai wannan ƙarin daraja ne wannan sai ya sauƙaƙa mana wahala domin ita wato jarabawa sai ta zo gare ka ko kai musulmi ne ko kai ba musulmi ba ne am hasibal ladina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna masu aikata mummuna suna tsammanin za su tsere mana ne su ba za su jaraba su ba ko kaga cewa jarabar talauci ga musulmi kawai take zuwa har kafiri shi ma sai an masa jarabar talauci ko jarabar kullun kana nema ka rasa kullun kana layi a kofar ofishin abin a kofar ofisoshi kana yawo da fayil ka rasa ba musulmi ne kadai yake samun wannan hatta kafiri shi ma Allah yana jarabarsa to sai dai akwai bambanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ajaban li amril mu'min al'amrul mu'mini abun al'ajabi inna amrahu lahu kulluhu kul inna amrahu kulluhu lahu khair al'amrul mu'mini gabaki ɗayansa alkhairi ne a gare shi in asabathu sarra shakara fa kana khairan lahu in sauki da jin dadi ya same shi sai ya gode ma Allah wannan alkhairi ne a gare shi wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lahu idan kuma mummuna bakin ciki rashi tuntube wahala in ya same shi sai ya haƙuri wannan sai ya zama to alkhairi a gare shi to shine Allah yake gaya mana domin mu shiri gare shi fa'ida ta uku da malamai suka ambata cewa wato mutum Allah madaukakin sarki ya gaya mana wannan domin mu shirya zukatanmu wato mai training ne ake mana kamar mutum ne da yan kamar sojoji ne da suka samu bayanin yan leƙen asiri intelligence sun samu intelligence akan ɗabi'ar garin da za su je su fuskanta ɗabi'ar hanya a gaba kaga yanda za su je su same ta sun riga sun yi shiri sun san cewa ba ruwa sun san cewa akwai akwai masu yi musu kwantan ɓauna a wuri kaza wannan duk sai su shirya zuciyarsu a kan wannan sai abin duk da zai zo ya samu shi ya zamanto musu da sauki to Allah da ya ambata mana cewa irin wannan jarabawa za ta zo yayin da jarabawa ta zo sai ya zamanto ta zo mana da sauki domin mun riga mun shirya mata mun riga mun tanade ta to Allah maɗaukakin sarki ya ce yin haƙuri ɗin da tsoron Allah shine azmul umur abinda ake nufi da azmul umur wato daga cikin al'amuran da ake azama wato ake zabura akan aje a yi su wanda ba a wato yi ma wani muwafaka da shi sai mai azama mai azama wanda yake da wato zartarwa a cikin al'amari ba shi da nawa ba shi da sassauci in ya tashi zai yi abu ka duba in kana so ka gane yaya azama take karanta kissoshin annabi Musa a cikin alqur'ani da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya karanta kissar annabi Musa zai ga yanda ulul azmi ne da rusul suke masu azama matsayin wurare mataki da mataki na annabi Musa inda ya dauka babu lokaci da mun ga irin misalai din a cikin wannan to amma Allah madaukakin sarki a cikin nan yace mana wato hakuri da tsoron Allah yayin da jarabawa ta zo yana daga cikin abu da mato sai masu azama a cikin al'umura su ne za su same shi wanda yake nuna kan cewar kenan kana buƙatar ka zabura domin ka samu wannan kana buƙatar ka nema a wajen Allah domin ya baka wannan shi yasa daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda aka ba ma kyauta mai girma irin kyautar haƙuri kuma shi yasa annabi sallallahu alaihi aka ce mana mabiyan annabawa addu'a su kenan rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin Allah ka kwararo mana haƙuri ba ka ba mu ba ka kwararo mana shi domin baya yawa sannan ka sanya mu mutum na musulmi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'ar sa yana roƙon Allah takwa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allah ina roƙonka shiriya da tsoron Allah da kamewa da kuma wadata to wannan yana abinda duk aka ce daga cikin azaimul umur ne al'amura na azama to ma'ana ka zabura wajen neman su sannan kuma ka nemi taimakon Allah wajen samun su Allah madaukakin sarki ya bamu dukkan sifofi na alkhairi ya tsarkake mu daga dukkan sifofi miyagu اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاق والغنى اللهم إنا نسألك أن تهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدينا لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك تبارك ربنا وتعاليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.